بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin litinin biyu ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 19 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 18 cikin jerin darussa daga littafin tadhkiratu sami' wal muta'allim fi adab al alim wal muta'allim wallafa al imam al qadi badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'adillah al-Kinani wanda aka san da suna Badruddin ibn Jama'a wanda ya rasu shekara ta 733 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ubangije ya gafarta masa littafin da ke karantar da mu na dubban ilimi za mu tashi da malai yake cewa a cikin shafi na 69 malai yace al-ashiru ladabi na 10 an yata waddada li gharibin hadara indahu yana daga cikin dubban da ya kamata malami ya kiyaye a majalisinsa ya kyautata ya girmama ya nuna kauna ga bako da ya zo majalisinsa ya daga cikin sunna girmama bako wayan basita lahu ya sakin masa fuska liyan shariha sadaruhu dan ya saki jiki fa inna lil qadimi dahsha domin bako yana da ainihin wato damuwa ko kunci da yake samun kashi in bai samu shimfida fuska mai kyau ba kafin shi fada tabarma wala yukthiru liltifata wan nazara ilai kar kana malami ka yawaita kallo da karkatar da kallonka zuwa ga ta inda wani bako yake istighraban lahu kana mai nuna baka fahimci zaman shi a wajen ba fa inna zalika mukhzilu domin wannan zai sa ya ji khadal ya ji kunya ya ji shem a tare da shi shine muka ce malaman salaf suna da mutuntawa kwarai da gaske wajen ganin darajar dalibai da kimanta su da tarban su musamman baki saboda wasiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama dan haka wajibi ne idan bako ya zo majalisinka ka bashi kulawa ta musamman sawa'un bako ne dalibi ko masoyi ko malami ko duk wani mai saurare ko duk wani sabon zuwa wajibi ne a bashi kulawa a bisa ka'idojin tarbab bako da darajar bako da bakonta bil ma'ruf al khadir ga dali ya ambaci jumal na irin wannan tsare-tsare daga malaman salaf a cikin littafin shi al jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' wa idha qila wa idha aqbala ba'd al fudala'i idan aka samu wani daga cikin mutane masu daraja masu kima a ido wanda suke da daraja cikin mutane ya tinkaro majalisin wa qad shara'a fi mas'alatin shi kuma malamin ya shiga cikin karatun wata mas'ala amsaka anha to sai saurara daga wannan mas'ala hatta yajlis har sai wancan babba ya zauna wa in jaa wa huwa yabhasu fi mas'alatin aada halahu aw maqsudaha idan kuma ya gina tambaya ne akan wata mas'ala wadda an riga an gama ta to sai maimaita mishi bayanin ta ko kuma ya fada mishi wato dunkulallen zance game da ita fa idza aqbala faqihun wa qad baqiya li faraghihi wa qiyam al jama'ati bi qadri ma yasilu al faqih ila al majlis idan ga wani malami ya fuskanto zai kawo ziyara zuwa ga majalisin sai zama abin da ya saura na lokacin karatu shine gurgurdan abin da malamin na isowa lokacin yana karewa to a irin nan fa yu'akhir tilka al baqiya sai jinkirta wannan abin da ya saura wa yashtaghilu anha ya shagaltu daga barin abin da ya saura nan bi bahsin da wata tattaunawa aw ghairi ko na makamancin haka ma'ana sai tsawaita lokacin ila an yajlisa al faqih har dai wannan malami ya samu ya zauna thumma yu'iduha sannan sai ya maimaita mas'alan aw yutimma tilka al baqiya ko kuma ya cike abin da ya ragu likai la yakhjala al muqbil bi qiyamihim inda julusi saboda kar ya zama a ce malami na isowa bako daga zuwa wurin kawai sai ga kowa yana tashi kaga zai shiga cikin damuwa da jin kunya ya ga cewa kamar an watse ne an bashi waje dan haka sai a jinkirta wani zance wanda zai bashi dama ya zauna ya natsu sannan sai a ci gaba ko a karasa ko a maimaita da gurgurdan dai abin da ake ganin maslaha tana buƙata haka wayan bagi mura'atu maslahatil jama'ati fi taqdimi waqtil huduri wa ta'khiri yana da kyau a kula da maslaha abin da zai amfani mutane wajen gabatar da lokacin fara karatu ko jinkirtawa ma'ana koda ana da timetable cewa zamu fara karatun nan da zaran an yi sallar azhar ko kuma sallar magriba ko karfe kaza, to idan aka ga mutane sun taru kafin lokacin sai a fara. Idan ku aka ga sun yi jinkiri sai a jinkirta har su ma su zo, kamar yadda yake da ka'idar da take a cikin sunna game da musamman sallar isha da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza ra'ahu ma'ajjalu idza ra'ahum sama ra'ahum mujtama'u ajjala, in yaga sun taru sai ya gabatar da sallah, idza ra'ahum abqa'u akhara, in yaga sun yi jinkiri sai ya ainihin wato shi ma jinkirta. Da haka tunda sallah ibada ce ana yi wa mutane ne, to su ake wa sai a jira su taru. Haka koda sallar jana'iza ne za a jira mutane su taru, kada wani ya ta ainihin wato ta da kayyaba baya cewa an ki ayi lokaci yayi kaza kaza da makamantansu. Idan ko mutane suka ainihin taru sai ayi din babu lifi, to haka wajen darasi shi ma sai an kula da haka, kare zama ana yi kuma mutane daga baya su ta zuwa a makare. Kuma wannan ba lasisi ne ake ba mutane cewa su dinga makara a kun karatu ba, babu shakka makara da kin zuwa abubuwan da ya kamata ayi akan lokacin da aka fade su na nuni zuwa ga rashin daukan abu da muhimmanci da sakaci, kuma haka na iya tasiri ga dukkanin ainihin wato harkokin mutum da intaji din shi da duk abin da yake, rashin daukan abu ne da muhimmanci Allah ka tsare mu. Malam ya ci gaba da cewa idza lam takun alaihi fihi darura, indai ba akwai wani ta bukata ta dole da ta sa a ci gaba da karatun kafin mutane su tare da ya kamata ba, wala mazidul kulfa, mazidul kulfa ko kuma zai kara wani karin wato bukatuwa, za a samu wata kulfa wani expensive wata bukata ta kudi ko ta lokaci kuma kamar haka. Wa afta ba'du akabirul ulama an al mudarris idza zakara ad-dars fi madrasatin قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلومة التدريس إلا أن يقتديه شرط الواقف لمخالفة العرف المؤتاد في ذلك. يتي وسدك تكن وندك تكن ما لم يمس درجة يا بعد فتوى يتي دم على من ديزو يا كام كرنت وكابم بتو ورانا باين سلا سبام يكنا كوكما يجينكر تكرنت ورسي باين سلا أزهر. To wannan bai cancanci albashin da ya kamata a bashi na wannan aikin karantawa ba, sai in makarantar ta kasance waqafi ce kuma mai waqafin ya yadda cewa koda an samu wannan matsala babu laifi a biya, in ba haka ba za a biya ba, cito da ya shabawa urfi abinda aka saba. An saba ana fara karatu ne bayan fitowar rana zuwa sallar azhar, kamar a ce misali daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana, kaga wannan lokaci shine peak time na ayyuka dama. To duk wanda zai zo ya karanta in yake bin wannan lokacin, to in ba a bashi kuɗi ba, ba a bashi abin da ya kamata a bashi na albashi ba, to shi ya jawo kanshi saboda bai karanta san da ya kamata ba. Yace shi ba zai karatun shi ba misali sai bayan sallar isha ko kafin sallar asuba ko karfe 9 na dare kuma kamantansu, ya saba wa urfi da aka saba. To kowane gari da kowane al'umma da kowace irin makaranta za su tafi bisa urf da suka sani ne, domin al'ada kamar yadda malamai suke cewa muhakkima ana kai ana hukunci da ita in aka rasa wani abu sai ita, wanda take an saba da ita ta zama kowa yana gudana akan ta, duk wanda ya zo ma ya saba mata za a ga cewa bai kyauta ba. Alhadi ashir adabi na 11 جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس. العادة تاغدانا مالمي إذن يزو رفي درسي سيتشي والله أعلم الله شيني مبي سني. وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب. هكذا مامي بعد أمسى ميم فتوى مي أمسى فتوى شيما إذن يروت أمسى سيتشي سيروت كما والله أعلم. لكن الأولى ما ليتي أما أبن دي فداتي وأن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس متنكا فنجي الله أعلم سي فأوان مغانا وتمغانا وتكي نوني إزوا غيا غم درس كقولي كمان يتي وهذا آخر وأن شيني ذن چانس نسيتي والله أعلم كوكما يتي وما بعده يأتي abin da ke bayan wannan yana nan tafi insha Allah, sannan sai ce wallahu a'lam wa nahwu zalika ko wani abu makamancin wannan, wa nahwu zalika ko wani abu makamancin wannan, li yakuna qawluhu Allahu a'lam khalisan li dhikrillahi ta'ala, domin sai zama anan hakan an yi haka, to fadin Allahu a'lam din zata zuwa matsayin zikiri ne ga Allah shi kadai. Malamai suka ce ambaton Allahu a'lam a ƙarshen darasi al'ada ce mai kyau wadda take nuni zuwa ga ɗayan ma'ana biyu. Ma'anar farko mai faɗan haka yana nuni zuwa ga cewa duk abubuwan nan da yake ta faɗa a cikin karatun nan da yake ana ganin ya san abin da yake ya iya to ba komai bane illa wani dan kankanin abu da a cikin ilimin Allah wanda Allah ya huwace mishi Allah ya bashi aro sannan yake karantawa. Abu na biyu kuma wato sanar nuni zuwa ga cewa abubuwan da suke da iskaliya ko ake da sabani ko suke da rikici ko suke da rudani to ana mai da su ne duka zuwa ga Allah. Wasu malaman kuma suka ce akwai inda za a ce wallahu alim akwai inda za a ce wallahu almuwaffiq, suka ce idan ya zama zancen da ka gama karantarwa ko tambayar da aka maka ba da amsa ya zama cewa abu ne wanda yake a fili kowa ya san shi to wannan sai a ce wallahu almuwaffiq, Allah ne mai ba da dace zuwa ga sanar wannan abu. Idan ku zama abu ne wanda yake akwai sabani akwai rikici akwai iskali akwai fatoyi daban-daban in bayan ka gama fadan abin da kai ranka ya kwanta da shi ka zaba abin da kake so ka fada sai kuma ka ce wallahu a'lam, Allah shine wanda ya fi sanin daidai wallahu a'lam. Malam ya ci gaba da cewa wali hadha yanbaghi an yustaftah an yastaftah kull darsin bi bismillahir rahmanir rahim, yace dan haka ne yake zama wato ya dace a fara kowane darasi da fadin bismillahir rahmanir rahim. Karna manta na manta a dazu da muka yi darasi ban yi wani istidraki ba wanda Malam Abdulaziz ya tuna mini wannan magana Allah ya saka mishi alkhairi tunda yanzu Allah ya tuna sai shine bari na fade ta dan ta shiga cikin wannan kaset. Shine akwai Malam Jubara Ibnul Mughallis Al-Himmani wanda ya shika ta 241 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a wannan darasi da muka yi a baya sai na ce daga cikin malaman Abu Dauda, wannan kuskure ne daga bakina tantuban harshe na ne a malamin Ibn Majah ne kadai a cikin al-kutubu sita kuma malami ne kamar da ibn nan ibn Hajar yake faɗa cewa da'ifi ne Allah ya saka da alkhairi. Wannan shine istidrakin da na tana din a yanzu kawai ya faɗo mini Allah ya saka da alkhairi wallahu a'lam. To da yace yana da kyau a fara kowanne darasi da fadin bismillahir rahmanir rahim liyakuna zakirillahi ta'ala fi bidayatihi wa khatimatihi, dan ya zama a farkon darasi da karshen shi duka ana ambaton Allah. To wannan haka wasu malamai suka ce duk darasin da za a fara da bismillahir rahmanir rahim suka yi isti'nasi da cewa gashi nan haka Allah ya bada labari fadin Allah innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim, kuma tunda da ilimi za a karantar to ilimi kaga da ilimi bai kai alqur'ani ba, kuma qur'ani shi ake fara kowace sura da bismillahir rahmanir rahim in banda amfal kamar yadda mai waka yake fada wa baina kulli suratayni bismillah la baina lam fali wa taubatin fala ta'ti biha bal kif aw iskut aw sira salasatun sahad li kulli man tala. Wannan zance ne na masu qira'at ba shine harkar da muke ba yanzu. A takaice ana fara kowace sura da bismillah an banda tsakanin amfal da tauba la baina lam fali wa taubatin, banda tsakanin amfal da tauba yace wa baina kulli suratayni bismillah, tsakanin kowace sura guda biyu ka faɗi bismillah la baina lam fali wa taubatin fala anan karka kawo fala ta'ti biha bal kif aw iskut aw sila, ko dai kai waqfu ko kai saktu ko kai waslu malaman tajwidi sa abin da ake nufi. To wasu suka ce wannan shine abin nan suka ce shine abin da ya kamata ai, wasu kuma suka ce al-ma'thur abinda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai hudu ba kawai yana farawa ne da innal hamdalillah, suka ce wato kuma darasi yafi dacewa ai ilhaqin shi da hudu ba fiye da ilhaqin sa da wato wancan abu na annabi Sulaimana. Wasu kuma haka dai malamai suka tantuka amma dai gaskiya wanda ya fito a fili shine wannan cewa hutuba din ita ya kamata a ilhaqi da ita sai batun kuma isti'aza a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah, to isti'aza dai abin da yake ma'thur shi ma ana farawa da ita ne kawai a karatun alqur'ani idza qatal qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim, wannan shine abin da yake daidai amma a wajen darasi to ba a samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana farawa ba tare da cewa an samu ne kawai yana farawa da innal hamdalillah. Masu bismillah kuma suke nasu istinbati din amare abin da ya fa tsaya akan abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Akwai hadisi da ya shahara bakin mutane shine hadisin kullu amrin dhibalin lam yuda fi bismillahir rahmanir rahim fa huwa ajzam, duk abin da yake mai daraja ba a fara da bismillah ba to ya zama kutartaccen zanci. To wannan hadisi ne wanda yake munkari kwarai da gaske kamar da malamai suka fara su Ibn al-Jawzi da kuma su Allamatul Albani a wannan zamani. Wannan hadisi ba za a yi hujja da shi ba, duk da yake tabbas abin da yake fada din abu ne da yake da ma'ana mai kyau, cewa lalle farawa da bismillah yana kawo albarka a cikin abubuwa. Da kuma yace wa khatimati za mu zo mu je zai fada da kansa, wato yin kafaratul majlis kenan. Wala ya ce wal aula lil mudarrisi an yamkutha qalilan ba'da qiyamil jama'ati fa inna fihi fawaida wa adaban lahu wa lahum. Abin da yake daidai, abin da yafi dacewa da malami bayan ya gama majalisi kai ya sauri ya fice tare da mutane suna ficewa shi da su, ya dan jira kadan a gama fita, domin a cikin haka akwai fa'idoji da ladubba gare shi da kuma gare su. Daga ciki adamu muzahamatihim, kar malami ya dinga cha kuɗaɗe ne ya suna ka fada bugi ka fada bugi ka fada shi da dalibai. Kamar da zaka koda a makarantar boko a university, ai ba a yin haka. In ma dai malamin zai fita to sai an jira ya gama fita tukunna, ba za a zo ana yin ka fada da shi ana goga ka fada da shi, don hakan ya saba wa ladabi. Sai malami ya jira su gama fita saboda kada su yi muzahama. Wa minha nabiyu in kana fi nafsi ahadin sabiqan baqaya su'alin sa'alahu, idan ya zama wani daga cikin su yana da wani abu da yake so ya tambaya, kaga ya samu yanayin da zai tambaya a natsi. Wa minha daga cikin fa'idojin adamu rukubihi bainahum, kaga ba zai hau abun hawa ba akan idan su in kana yarkabu, idan abun hawa zai hau musamman a wadancan zamanan nasu da ake hawan doki da rakumi da jaki, yanayin hawan abun hawan zai sa sai an ga mutun yayi wani tsalle haka. To haka a wannan zamanin namu, idan mota Vespa ce da kai ko wani tsohon jincin wanda sai ka ta bugawa ko kuma keke, kaga mota ce da sauki da mutuncin mota da na keke da za a yi tukin tsaye ba ɗaya bane yadda za a kalle ka. Almuhimmu dai malami ya jira tukunna dalibai su dan yi karanci su bada waje sannan sai ya fita. Dan kuma shine zai fara fita to sai a jira tukunna ya fita ya tafi sannan sai saura su kuma su kama hanyar su. Wa yustahabbu idza qama an yad'uwa bima warada bihi alhadith, kuma idan yazo tashi ana so yayi addu'a da abin da yazo a cikin hadisi, yace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sarki ya tabbata daraja ta tabbata da sarki gare ka ya Allah, ina gode maka, ina shaida cewa babu ambota bisa cancanta da gaskiya sai kai, kuma ina neman ka gafarta mini ka yafi mun zunubaina. Wannan hadisi ne tabbatacce sananne kamar yadda yake cikin Tirmidhi da kuma wasu littafai din wanda ba shi ba. Ita ce ake ce makafaratul majlis, wanda idan mutum ya yi ta kamar yadda yake cikin riwaya Hakim, ana alkiyama idan alkhairi ya aikata a wajen za a zo da tara cikin kanshi a cikin kayan aikinsa, idan kuma ba alkhairi ya aikata a wajen ba to za a gafarta mashi zunubin da yi. Akwai wata lafazi kuma na Allahumma sunna lam kashi ta kamata hulu bi bayna wa bayna ma sai tika zuwa karshe, shi ma babu lafiya ya tabbata ana iya yin addu'a da shi ta kafaratul majlis. Ko mutum yana da yancin ya kirkiro wata addu'a ta shi ta musamman, wasu malamai suna ganin babu lafiya, amma dai abin da yafi takaituwa akan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Athani ashar, abu na goma sha biyu wanda shine na karshe a wannan jeren giya, Allah yantasiba lidarsi, kada mutum ya kafa kanshi mai kafa majlisi ya ce zai dinga karantawa, idza lam yakun ahalan lahu, idan bai cancanta ba, idan bai zama qualified. Wannan fil umum kafa majalisin, da kuma ala wajhil khusus koda yana da majalisi kar ya ce zai karantar da wani ilimin da ya san bai kware akan shi ba. Wannan yana daga cikin fitina wadda ta faru a zamanin nan na baya, musamman wanda muke ciki a yanzu, ta yadda kowa ya zama malami a zaman kansa, kowa yana report din ilimin shi da kansa, kowa ya zama wato dan ma'abba ko magoyi wasa kanka da kanka. Allah ubangiji kai mana katanga tsari daga aikin jahilci. Wala yadhkur darsa min ilmin la ya'rifu, kar kuma yazo ya fara karantar da wani darasi na wani ilimin da bai sani ba. Sawa'un ishtarata alwaqifu am lam yashtaritu, shin me wannan waqafin ya sharanta cewa to ina so a dinga karantar da a wannan makaranta da na gina ko na batta, ina so a karantar da ilimi kaza, to koda yayi wannan sharadin ko bai yi ba, tunda ka a ce to tunda yayi sharadin a karantar da nahwu, to bari mu samu dai koma dai waye ya karanta, a'a dole sai an samu wanda ya iya. Fa inna zalika la'ibun fid-dini, karantar da abin da baka iya ba wasa ne da addini. Wazdira'un bainan nasi, da kuma kokarin raina wa mutane hankali. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama, kuma annabi yana cewa al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbay dhurin, wanda yake nuna yake bayyana abin da Allah bai bashi ba, mutum ya dinga sa kaya na masu zuhudu dan ya bayyana cewa shi yana da zuhudu kuma zuciyar shi baka take ba. Wannan to annabi ya ce kalabisi thawbay dhurin, kamar wanda ya saka riga da wando ne na ƙarya. Malamai suka ce daga cikin fa'ida hani game da takallufi wajen saka sutura, ka saka sutura daidai naka kuma ka bayyana kanka a yadda kake, kar kai kokarin ka nuna ka fi haka imani ko ka fi haka takawa. To haka wanda zai je yana karantar da abin da bai sani ba, to wannan yana daga cikin al-mutashabbi bi ma lam yu'ta. Wannan hadisi ne sai yana cikin Bukhari da Muslim daga hadisin Asma ya gida Abu Bakar Siddiq, wadda take ba da labarin wata mata ta yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ta ma yatta karin gashi saboda za ta yi aure kuma abokiyar zamanta tana da kyakkyawar kama. Wa an shibli man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi, ashibli aka ce yana cewa ashibli shine Abu Bakar ne shibli wani zahidi na kasar Bagadaza din nan wanda ya shika ta 334 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Akwai tarjuma sa a cikin littafin tabaqatus sufiya na Abu Abdurrahman As-Sulami. To wannan malami zahidi aka ce ya ce wanda duk ya tasadduri ya kafa kanshi malanta qabla awanihi, kafin lokacin da ya kamata ya malanta yayi, faqad tasadda li hawanihi, to yayi gaba da gaba da abinda zai wulakanta kanshi da lahira. Wannan magana da ya danganta ma wannan malami anan abinda yake ingantacce kamar yadda malamai suka sani suka fada shine cewa waqata Abu Tayyib ne, Abu Tayyib al-Khurasani, wato abinna Abu Tayyib Muhammad bin Sahal ibn Muhammad, wanda shine Abu Sahal ibn Abi Sahal kenan al-Khurasani, malamin su Hakim da Baihaqi, dake Hakim na sama da shi a maiwaya daga gare shi, babban malamin fiqhun Shafi'iyya ne ya rushika ta 404 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan magana tashi dalibin sa Imam al-Baihaqi ya hakaito ta a cikin littafin Shu'abul Iman, daga abin da yake mafi inganci shine cewa danganta wannan magana ga shi wancan bawan Allah a maimakon ash-Shibli. To sannan sai ya ce wa qala Abu Hanifa wa Abi Hanifa radiyallahu anhu, Abu Hanifa Allah ya kara mishi yadda, yana cewa man talabar riyasata min ghairi hinihi lam yazal fi dhullin ma baqiya, wanda dai ya nemi ya zama jagora ya zama shugaba fi ghairi hinihi, a wani lokaci sabanin lokacin da ya kamata ya nemi wannan abu, to wannan mutumi lam yazal ba zai gushe ba fi dhullin, a cikin kaskanci da wulakanta ma baqiya, matakai yana rayi. Abu Hanifa da mai daga cikin malamai da suke kware sosai wajen tsoratar da dalibai da jankunan su akan kokarin zama malamai lokacin su bai ba. Na akwai dalibin shi ya taba kafa makaranta lokacin shi bai, sai da Abu Hanifa ya san yadda ya dawo da shi, shine Zufar, wanda ya aika mishi da tambaya, Zufar din ya kasa amsawa. Garin Allah na wayewa sai gashi a guje ya taho gun Abu Hanifa yana neman tambaya. Abu Hanifa yana neman masa tambaya, Abu Hanifa ya ce mishi ka zo magana ne akan amsar tambaya kaza, yace an riga ta malai aka ga sani, yace ni na aika aje a tambaye ka dan mu ga da gaske ne ka je ka bude makaranta, shin da gaske ne kai ilimin zaka bude makarantar ka, yace to Allah ta malam a mun ahuwa na tuba zan sake ba. Yaje kwaso takardun shi da almajiran da ya ware, duka suka dawo makaranta babban malamin nasu, Allah shi kyauta. Malam yace wallabibu, kaga shi mai hankali shine man sana nafsahu, wanda ya katange kansa, anta adrudha lima yu'addu fihi naqisa, daga ya bijirar da zuciyar shi ga abin da ake kallo ga abin da shi a gun shi bai kware ba. Mai hankali shine wanda yake sanya kansa a ga abin da bai kware ba. Ka kware a nahwu, to karkace zaka koyar da ilimin da baka kware a kansa, misali kace zaka koyar da lissafi. Ka kware a fiqhu, karkace zaka koyar da hadisi. Ka kware a qira'at, karkace zaka koyar da nahwu, abin da duk baka iya baka bar shi. Auyata a au bi ta'atihi zaliman ko kuma yaje ya shiga cikin abin da zalunci da rashin adalci au bi israrihi alaiha fasikan ko ya tabbata yana tayi ya zama mutumin banza abin da bai iya ba yaje ya tayi har zama mutumin banza akai fa innahu mata lam yakun ahlan laha lima ahlan lima sharatahu alwaqifu fi waqfi tusan da ya zama kai baka cancanci baka da qualities na irin abin da mai wannan makaranta ya kafa au lima yaqtadihi urfu mithlihi ko kuma bisa abin da irin wannan majalisin ana sa ran mai karantarwa a wajen ya zama iri kaza kana bi israrihi ala tanawuli ma la yastahiqu fasikan idan mutun ya doge yaje yana karban abin da bai cancanta ba sai ya zama mutumin banza Allah ka tsare mu fa in kana alwaqifu sharata anil wafil waqfi bi an yakuna almudarrisu amiyan aw jahilan lam yasih shartuhu da ba samu kuma wato me wurin wanda ya bada waqafin bada sadaka wurin ya kasar kaida yace ni wanda zai karanta a nan wurin dole ya zama jahili ko kuma wanda bai sa abin da yake ba ce to wannan sharadin ba za a karbe shi ba domin sharadi ne fadadde domin ya saba abin da aka sani na al'ada cewa malamai masana su suke karantawa wani waqafi yace shi jahili yake so su karanta kaga wannan sharadin ba za a karba ba wa in sharata in sharata ja'ala naqisan makhsusan mudarrisan saqata ismu al-fiski wa khataru al-ismi wa yabqa at-tanaqud idan ko ya kebance wani kebantaccin da aka sanya da na kasa ne yace wani nake so ya zama mai karantawa a wajen wani dan shi ko jikansa ko surikinsa ko danginsa ko abokin shi to anan sunan fasikanci ya gushe amma akwai hadarin da hadari kuma ya gushe na zunubi amma abin da ya saura shine tufka da warwara kaga makaranta kuma kace ga wani jahili shi zai karanta ka ayyana shi to kaga akwai matsala kenan wal istihza'u bihi bihalihi kuma zaka ja mishi istihza'i zai ta mishi izgili ana jin dan shi ana zulaye shi wala yarda zalika li nafsihi aribun duk wani mai hankali ba zai yarda mai da kanshi abun zulaya abun yin wasa abun a dinga zulaye shi ana mai da shi burin wasa ba wala ta'atahu ma'al ghani ma'al ghani anhu ladibun maligina anhu nabilu ko duk mutumin da yake da hankali ba zai je ya fada cikin irin wannan yanayi ya mai da kanshi urda na sukhriya ba in dai yana da hankali wala yadhharu min waqifin sharata dalika qastul intifa duk mai waqafin da ya sharanta wannan to za a fahimci cewa ba so yake a ci moriyar waqafin nashi ba wala yaqulu amru waqfihi illa ila bayin kuma mutum ya waqafa makaranta amma yace jahilin da su karanta to babu shakka wannan makaranta abinda ta fuskanta shine rugurgujewa da lalacewa za ta daidaice a neme ta rasa wa aqallu mafasidi zalika mafi karancin barnar da za a samu a cikin haka annal hadirina yafqiduna al-insafa cewa masu halarta wajen za su rasa adalci li adami man yarji'una ilayhi saboda babu wanda za su koma zuwa gare shi inda lakhtilafi wajen sabani kowa hauka shi kawai tai li anna rabbas sadri la ya'riful musiba fa yansuruhu aw al mukhti'a fa yajruhu saboda wanda yake shine kirjin biki shine jagoran bai san waye akan daidai ba ballantana ya taimake shi bai san waye akan kuskure ballantana ya ainihin wato ja kunnan shi ja hankalin shi وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينتظرون ينظرون في الفكي هكذا على قاعدة مالا قوة مجلسة ونمجلسة وتحلقة مسلاتي سنة ننسنا تتونا أقن فيكي فقال لهم رأس شو أقوي جاغورا واندي كشين شو قبنسو قالوا لا أكتش بابو قال لا يفقه هؤلاء أبدا يتش حر أبدا نباس تبقوا يعني إلي بيبا shine sai mallai ya cike da cewa wali ba'dihim fi tadrisi man la yasluhu ga wani mawaki yana fada game da karantawar mutumin da bai dace ya karanta ba ya fadi baitocin nan shahararru ne fadin mai fadi tasaddara lit tadrisi kullu muhawwisi jahulin tasamma bil faqihi al muhaddisi fa hukka li ahli al ilmi an yatamassalu bi baitin qadimin sha'a fi kulli majlisi laqad hazulat hatta bada min jilaliha وقد حضرت حتى بدا من هزالها كلها وحتى سامها كل مفلس wannan baiti ana danganta shi ko dai zuwa ga Abu Ali Al-Fali Abu Hassan Al-Fali kai amin kamar yadda yake cikin littafin abin nan Al-Muntazam na Ibn Jawzi ko kuma zuwa ga Abu Hassan bin nan Abu Hassan shine Abu Hassani Al-Fali go wato Aliyu Ibn Muhammad kamar yadda kuma yake cikin littafin Al-Ifadat wal والإنشاءات والإنشادات نا الشاطبي سونا مالمي كنا أبو الحسن ابن المفضل المقدسي تيكي تشي تصدر لتدريس كل محوس وتدوان وان دي محوس وان تبقبي وان دي ساب وان دي ياشي كتكاكا كرانتا وجهولي وان دي جاهلي تسمى بالفقه المحدسي أندوانا تشمش مالمي مدرسي مسني ne karantawa fa hukka li ahli al-ilmi an yatamassalu bi baitin ya cancanta ya zama dole ga malamai su dinga kusanci da wani baiti ne waka kadimi wanda ya shahara tun da can sha'a fi kulli majlisi akwai ina ana fadan shi shine fadan mai fadi laqad hazulat haqiqa wannan akuya tayira ma hatta bada minhu zaliha hadda garamata din ta bayyana menene kulaha kodarta wa hatta samaha kullu muflisi kuma haddu wani ma wanda yake fallasashi wanda wani dan ainihin wato kwalla tasa wani wanda ya zama wato mai yin mai siyan gonjo to yana iya tayata zamu saurara na insha Allah sai Allah ya kuma darasi na gaba shine na 19 mu tashi a fadin malam al-faslu al-thalith fi adab al-alimi ma'a talabatihi mutlaqan wa fi halaqatihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته